Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma sanadi na cigaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, wakilan mu Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Rasu Gidado, jami'a a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa, kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya. Kada na jaku da nisa ga dai ci gaban tattaunawar.
Kowa yayi murna ya ji daɗi, kuma wannan waken in ka shuka ta zaka yi fishi so biyu ne kawai kwata-kwata,
har ma kwana ka kargaje
kwana 75 ka girbe. Kin ga shine
to na da ɗan kwanaki nawa yake,
bazai abin nan taba shi sosai ba.
Namu na da da ba ai wannan binciken akai ba,
ba ai ba zai kan kai ko wata uku ko wata hudu
kwana 110.
To yanzu wannan dokar za ta ƙara ƙarfafa wannan binciken ne ko menene ainihin dalilin da ya sa ka yi tunanin ka wannan dokar?
To alhamdulillah, wannan doka kwanakin baya mun ziyarci ƙasar Holland, amma a tafiyar farko ba da ni aka yi ba saboda wata larura. Shi shugaban kwamiti na Senate da City Council, mutanen City Council an je ƙasar Netherlands, an ga abubuwan duka da ike kwatankwacin irin wannan bill. Shi wannan bill da aka je Netherlands sai aka ga amfaninsa, cewar wato private sector, 'yan kasuwa suna da rawa da suke takawa a harkar noma, saboda an ba su dama saboda wannan doka. Doka ta ba su kariya da duk abin da ya kamata wajen mutum in ya sa jarinsa ba zai asara ba. To saboda haka kuma yanzu kin ga yasi da aka yi by United Nations cewa nan da shekara 2050 tarayyar Najeriya za ta zama ita ce ƙasa a duniya ta uku wadda ta fi kowa yawan mutane, bayan ƙasar China da ƙasar India. Kuma in mutane sun ƙaru, aikin ga ƙasa wajen da ake noma baya ƙaruwa.
Raguwa yake yi, mutane
za su nemi. Kuma yau in kana da hectare 10, ƙarshenta za ka dawo hectare 1 ko 2, saboda yawan mutane sun ƙaru. To amma bincike kuma sai ya nuna cewar a hectare 1 ɗin nan, in an yi shi da kyau, za a iya samun abin da za ka samu a hectare 10. Shi ne amfanin irin wannan doka, domin ya ba da dama a yi bincike saboda halin yanayi, da kuma kamar yadda wannan aka yi maganar su a yawan haihuwa da sauransu. Saboda haka dole ne harkar abinci za ta ƙaru kashi 70%
nan da shekaru nawa kenan,
nan da shekaru 2020 zuwa 2050.
Abubuwan na tafiya tare kenan,
abubuwan yana tafiya. Saboda haka mu mun yi hangen nesa bisa ga shawarar abin da ake cewa scientist namu, masananmu, cewa ya kamata a yi wannan bill kamar yadda na gaya miki. Kuma mun ga alfanunsa a wancan ƙasashe, domin yana aiki irin su Brazil din nan da wannan ƙasashen Turawa da sauran ƙasashe, irin ma kamar irin su Morocco nan, kamar irin su South Africa. Duka wannan doka ta taimake su akan harkar noma, domin sun ɗan yi mana nisa a maganar noma a yanzu. Kuma ƙarin bayani da nake so in yi akan wancan shi wake, akwai abubuwan dama da yake damun mu a nan. Wato idan muka noma abu, yawanci ana samun matsala wajen abin da ake cewa Bature post harvest losses. Wannan abubuwa suna ci mana tuwo a ƙwarya ƙwarai da gaske, domin ko jiya ma da muka yi taro da mai girma mataimakin shugaban ƙasa a Transcorp, an jaddada wannan magana ta post harvest losses. In ka noma yadda ake yin asara kashi 50 cikin 100 dialogue na food summit da aka yi wanda za a tafi United Nations aka tattaro bayanai yadda menene kudirin Najeriya da za a tafi da shi a wannan a ga cewa an samu abinci mai inganci duk kuma wannan dama hasashe ne na cewa yawan mutane zai ƙara a duniya by 2050 din nan za a duniya za ta kai mutum biliyan 9.5
za ta tashi daga biliyan 7.5
zuwa
an ƙaru da biliyan
2.3 biliyan ne zai ƙaru daga nan zuwa 2050
Dr. Rose, binciken nan da kuka yi akan wannan ingantaccen iri na waken nan da kika ce kun kaddamar ya kwashi shekaru 15. To yaushe ne za ku fara bincike akan irin su masara da aka fi yawancin su da su shinkafa da har abinci zai wadatu?
Masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda sai Jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
kar mu manta baya shine ci da mu sannadin arzikin mu